Masu sauraron mu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 40 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio dake Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Dan takarar shugabancin kasar Ghana a zaben da ya gabata, Dr. Hassan Ayariga ya ce har yanzu a Ghana akwai sauran rana a kaba.
A sayin baka shiga cikin daki ba, ba za ka gane ya kace abin da ke cikin daki ba ko zafin daki ba.
To bayan da Najeriya ta haramta hadawa ko sayarwa ko kuma shigowa da kodin a Najeriya saboda amfani da shi wajen hada kayan maye da wasu ke yi, wasu ɗan Najeriya na cewa ai ba kodin kadai ya kamata a haramta ba. To banda kodin din, shin su me da me kuma kuke ganin ya kamata a hana shigo da su don ceto ɗan Najeriya daga zama ɗan kwaya? Lambar da ya kamata a kira mu ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Hare-haren ta'addanci sun yi sanadiyar mutuwar sojojin Afghanistan 252 a satin da ya gabata, tare da raunana mutane 400. Ministocin cikin gida da na tsaron Afghanistan tare da shugaban hukumar leken asiri ne suka bayar da wannan sanarwar a yau Litinin, yayin da suke baiwa majalisar dokokin kasar bayani kan tabarbarewar tsaro a Afghanistan tun da kungiyar Taliban ta kaddamar da kakar hare-haren bazarar wannan shekarar makonni biyu da suka gabata. Wannan dai shine karo na farko cikin watanni da dama da jami'ai suka rawaito harin da ya shafi sojojin Afghanistan din. A halin da ake ciki kuma sakamakon wani binciken Majalisar Dinkin Duniya da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa wani hari da sojojin saman Afghanistan suka kai a watan da ya gabata kan wani taron addini da ake gudanarwa a sarari yayi sanadiyar mutuwar yara 30 da kuma raunata 51. Kuma akalla manya 6 sun rasa rayukansu, 20 kuma sun raunana lokacin da jirage masu saukar angulu mallakar sojin saman Afghanistan suka kai farmaki a lardin Kunduz, inda wata kungiyar manyan maza da yara suka taru domin bikin murnar haddar karatun Alkur'ani. Sakataren harkokin wajen Burtaniya na kokarin kamun kafa da wajen gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump domin Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin Iran da manyan kasashen duniya kan tsagaita ayyukan nukiliyar ta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata. Johnson ya tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, kuma daga baya zai yi magana da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton kwanaki kaɗan kafin ranar da shugaba Donald Trump zai yanke hukunci kan ko ya soke yarjejeniyar ko kuma ya sake tabbatar da ita. Kasashen Burtaniya da China da Faransa da Rasha da ma Jamus da Amurka sun kulla yarjejeniyar da Iran kan zargin da suke mata na kera makaman nukiliya. Iran dai ta musanta zargin kuma ta tabbatar da cewa tana da damar da za ta kera makamai masu linzami domin ta kare kanta. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya bayyana cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar za ta yi nadamar da bata taba yin irinta ba. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata arangama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen Gwaska a arewa maso yammacin Najeriya. Ɗaya daga cikin 'yan kungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce 'yan bindigar sun harbi yara kuma sun kone gidaje yayin da suka ci ƙarfin kungiyarsu. Mai maganar da ba a bayyana sunan shi ba ya ce 'yan bindigar sun zo ne daga jihar Zamfara da ke makwabtaka da jihar ta Kaduna. harin da aka kai a ranar Asabar shine na ƙarshe a baya-bayan nan cikin hare-haren da ake takaiwa ƙauyuka a Najeriya wanda suka kunshi satar shanu, satar mutane da garkuwa da su wanda suka samu asali daga rikice-rikicen manoma da makiyaya. Rigingimu da matsalolin tsaro da yawa na ci gaba da addabar Najeriya, ciki har da na ƙungiyar mayakan Boko Haram a yankin Arewa maso gabas. Kafofin yaɗa labaran Koriya ta Kudu sun bayyana cewa mai yiwuwa taron koli tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance a wata mai zuwa a ƙasar Singapore. Jaridar Chosun Ibo da kafar yaɗa labaran Yonhap sun faɗa tare da yakin bayyana majiyoyinsu cewa Amurka da Koriya ta Arewa sun yarda cewa taron zai kasance a cikin sati na uku a watan Yuni domin gujewa cin karo da taron manyan ƙasashen duniya bakwai wato G7 wanda za a yi a ƙasar Canada a ranakun 8-9 na watan Yuni wanda kuma shugaban na Amurka zai halarta. Trump ya shaidawa manema labarai a ranar Juma'a cewa bangarorin biyu na da rana da kuma wurin haduwarsu. A baya ne dai ya ce yankin da babu soji da ke tsakanin kasashen Koriya biyu zai iya zama wuri mai kyau domin ganawar tasu.
Hafsa Bello dan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To kamar yadda aka ji a labaranmu da suka gabata, kasar Burundi ta dakatar da gidajen rediyo muryar Amurka da BBC daga yada labarai a kasar. Ana gab da gudanar da wata muhimmiyar ƙuri'a. Kan haka ne shugaban hukumar gudanar da kafafen yada labaran gwamnatin Amurka BBC, Mr. John F. Lanson, ya fitar da takardar bayani kamar haka. Kwana guda bayan zagayowar ranar jaddada ƴancin ƴan jarida ta duniya, kuma ana saura kwanaki 10 a kada ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kasar Burundi kan batun canza wa'adin shugaban ƙasa, sai kawai gwamnatin ƙasar ta Burundi ranar Juma'ar da ta gabata wato 4 ga watan Mayu ta bayar da sanarwar cewa za ta dakatar da yaɗa shirye-shiryen muryar Amurka a zangon FM a ƙasar na tsawon makonni 6. Kuma wannan hanin zai fara aiki ne ranar 7 ga watan Mayu wato yau ɗin Litini. Wakilan muryar Amurka da ke ƙasar sun tabbatar cewa an aiwatar da wannan dakatarwar da safiyar yau ɗin Litini. Ko da yake muryar Amurka na kuma yaɗa labarai a zangon AM da talabijin da yanar intanet, ƴan Burundi sun fi sabawa da zangon FM. ƴan Burundi na dogaro da muryar Amurka don samun labaran gaskiya a yayin da ƙasar ke fama da matsalar siyasa da na jin ƙai da ke daɗa sukurkucewa. Hukumar rukunonin yaɗa labaran gwamnatin Amurka ta BBC za ta ci gaba da goyon bayan mutanen Burundi ta wajen samar musu da shirye-shirye da kuma labaran gaskiya. Ina kira ga shugaba Pierre Nkurunziza da ya dawo daga rikiyar wannan matakin saboda tabbatar da tsaro da kawar da tashin hankali don a kare jama'a, in ji Mr. John E. Lanson, shugaban hukumar BBC. To wannan kenan. To kamar yadda aka ji, ɗan takarar shugabancin ƙasar Ghana na jam'iyyar APC a zaben da ya gabata, Dr. Hassan Ayariga, wanda ya halarci wani bikin ƴan Ghana a nan Amurka, ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, inda muka tambaye shi kan abubuwan da suka shafi Afirka da ƙasar ta Ghana, inda ya fara da amsa tambaya kan halin da ake ciki a ƙasar ta Ghana kamar haka.
2016 da aka yi elections na Ghana, NDC wanda suke cin power sun lose sun ba da MPP. To MPP suka ansa a tasu yi so da yawa suna promises da za su iya su bari gari ya ce gaba. Amma an vote an ba su, yanzu ana gani kamar abun ya sake. Abin da aka fara ba shi ake yi ba. A sayin baka shiga cikin daki ba, ba za ka gane ya kaci abin da ke cikin daki ba ko zafin daki ba. In baka zauna kin kujera ba, ba za ka gane kaman kujera na da hayaki ko bai da shi ba. So yanzu sun zo hayakin ya tashi, ya zama muna ban magana. Menene ya sake cikin Ghana? Kudin wuta ya karu, kudin fuel shine mai ya karu, kudin daki shine accommodation ya karu, kudin abinci kullum yana karu, kudin ruwa ya karu. Wanga ne basic things da ko baka zama politician ba, baka zama mutumin government ba, zaka use. Idan wanga abubuwa kudin shi ka karu, to ai ka san kaman gari yayi wuya. So mu namu muna cewa before mu yi magana batun economic indices, cewa economic figures yana gwada kaman positive economic figures, shi wanda ke biyan kudin wuta da kudin ruwa da kudin mai, wa'annan ne shi economic indices, shi ba wanda kuke cewa kaman ya hau ya soka ba, saboda shi yana so ya gane cewa kaman
kudin ruwa ya soka ko ya hau kudin wuta ya karu ko da ya rigu
to Dr. Hassan amma duk da haka akwai masu ganin ana kan ci gaba sosai a kasar Ghana musamman idan aka kwatanta ta da sauran makotan kasashe ciki har da Najeriya da ake ganin ita ce jagora a Afirka
a kasan Ghana da haka madafi inda yake kamar idan na baka 100 nace ka yi aikin 100 suka yi aikin 20 ai baka ci gaba ba cewa abinda muke so mu gane ke idan aka baka kudi aikin 100 suka ce kai 20 ka tai da kasa gaba mun koma baya mu muna cewa inda abinda muke yi shi a kasan Ghana to bai ce a ce muna wahala ba muna da gold muna da oil muna da diamond muna da bauxite muna da manganese muna da timber muna da cocoa kowani mineral resource muna da shi to bai ce a ce muna ganin mutane na wahala cikin garin ba ba wai kasan bai da arziki ba
to Dr. Hassan Dazuka ce mai daki shi isan inda daki ke in baka ciki ba za ka san cikakken matsalar ba baka ganin wata kila wani zai ce kai ma dan baka shiga bane ba shi isa baka san inda matsalar take ba ba
a ni nawa cewa akwai abubuwan da mutum zaka gane kaman daki yana yoyo in ka saka zinc ko yana yoyo ya bar yoyo idan ka san kaman yana yoyo sai ka saki rufin nan duka to ai ya bar yoyo to mutane sun shiga yana yoyo duk suna zaune ciki da adarin yana yoyo shi muke fadi
to Dr. Hassan shin kana shirin saki shiga takara a zabe mai zuwa ne ko ko
ya insha Allah 2020 za mu saya saboda mutanen da yawa na gana suna tambayana yaushe zaka ka saya ko ba zaka saya ba amma yo a cikin wanga Voice of America na tabbata Hassan Yarga ya contest 2020 elections na Ghana insha Allah
to baka ganin wata kila abin da ifaru a zaben da ya gabata shi zai kuma faruwa koko akwai wani shiri da kai da ya saba man na baya can
babbar wai wanda ya yaki ya gudu zai saka shiri ne kuma yaki ko ba haka ba muka yaki muka rasa sai muka saka shi
za a ji ci gaban hirarmu da Dr. Ayariga a shirinmu na gaba to kamar yadda nace an jima kadan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan kwayoyin da kuke ganin ya kamata su ma a haramta shigo da su Najeriya kamar yadda aka hana kodin kaman nan ga ƙarin bayani
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Okay, daga ina
daga Taraba State karamar hukumar Gasol
to muna sauraron ka
nace maganan kwaidin da kuke yi ba komai bane akwai wani abu da ake kira sukudai ya fi kashe matasa ya fi lalata matasa da mata dan ya fi kwaya illa hakika
kana gani ya
fi a samu mutum akan goya mutu kwana uku kwana hudu sai ya rubo ma wani ajan samu ya mutu
duk soko da yin
duk soko da yin sosai ma
to mun gode da gudunmuwar da ka bayar to har yanzu dai muna Taraba wake kallaye a Taraba din wake kallaye a Taraba har ila yau to da alamar layin ka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da ya kamata su ma a hana shigo da su Najeriya kamar yadda aka haramta shigo da kodin to bari mu je mu Kaduna garin gwamnati kai laye a Kaduna
to sunana Ibrahim Alarama riga cikin Kaduna
to muna jin ka Malam Ibrahim
to madalla gaskiyar magana nayi murna da hana shigo da kodin da aka yi a wannan kasa tamu ni na ganin har da mashali shi ya kamata shima a sa doka mai karfi a kanta mun sani cewa za a iya kwaci koda ba da shalisho ba wasu
Malam Ibrahim muna jin ka ci gaba
ce da cewa ai za su yi faci ne, to ya kamata shi ma gwamnati ta duba, saboda shirye-shirye ne yana bata matasa ba dan karami ba. Nagode Ibrahim.
To mun gode da gudummawar da ka bayar. To layin malami na gaba kuma ya kafe. To kamar yadda muka ce, muna son mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da ya kamata su ma a haramta shigo da su, kamar yadda aka haramta shigowa da kodin. To bari mu je mu kebi. Wake kan layi a kebi. Wake kan layi a kebi. Wake kan layi a kebi. To da alamar layin malamin ya katse. To kamar yadda muka ce, muna son mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da ya kamata su ma a hana shigo da su Najeriya, kamar yadda aka hana shigowa da kodin saboda.
Hello?
To muna akwai wani kan layi, muna jin ka. To yau dai muna fama da matsalar layi. To kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da kuke ganin su ma ya kamata a hana shigo da su Najeriya. To muna ga wani malami kan layi, muna jin ka. Waye akan layi? Waye akan layi? To yau dai muna fama da matsalar layi. To ga wani a kan layi daga jihar Yobe. Wake kan layi daga jihar Yobe?
Kana magana da Dr. Muhammadu Yaro.
To muna jin ka Dr. Muhammadu.
Abubuwan da yake damun mutane ai ba kodin kadai ba. Akwai tramol, akwai 200. Kuma akwai solution. Akwai sukur dain. To wannan abubuwan duka shine yayi yawa ya mamaye, kuma akwai rashin ilimi ga yara matasa.
To su ma kana ganin ya kamata a hana shigowa da su?
Ya kamata a hana shigowa da su. To yana kawo illa da yawa.
To mun gode da ra'ayinka. Ga wani malami kuma na gaba. Wake kan layi? Muna jin ka.
Nashe ba?
Eh.
Ine Isa Lambeli.
To malami kumar som. To malami Isa, muna jin ka, muna jin ka.
To wato gaskiya yadda aka yi kokari aka hana can aidin din nan yayi kyau. Gaskiya muna farin ciki da abun da aka hana nan, wallahi gaskiya abu ya mana kyau. Zai kara matasa zaman lafiya a Najeriya.
To saura da me kuma kake ganin ya kamata a hana shigo da su don ceto matasa daga zama ƴan ƙwaya?
To gaskiya har nan ka wana so da irin safaran koyoyin nan wanda suke sa matasa maye, su ma ya kamata a hana shigowa da su. A rufe kamfanin kwata-kwata ma.
To mun gode mu dubo. Bari mu je mu Kaduna garin gwamnati. Wake kan layi a Kaduna? Wake kan layi a Kaduna? To da alamar kai ma layinka da matsala. To kamar yadda muka ce, muna son mu ji ra'ayinku game da haramta. To ga wani malami kan layi, muna da jin ka.
Babban ajin da ya kara
ka gabatar da kanka da kuma inda ka fito.
Yawa ni ne Ahmadu Abdulhamidu Kwangwai a wasu ngwai.
To muna jin ka.
Hello?
Muna jin ka, daga murya.
Yawa ni ne Ahmadu Abdulhamidu Kwangwai, karamin hukumar Huntuwa.
To ci gaba.
Abin da nake son a tsara kokari kan shi, dama ana yi wato akwai maganar ganye sashi da birni da kauye, akwai maguraren da suke shuka ta a ɓoye kuma ce da gaske da zakulotin waɗannan abubuwa suna ɓata matasa.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Ga kuma wani malamin kan layi, ka gabatar da kanka.
Sunana Abubakar Shaibu.
Daga
Zuma na Zaria local government, amma ina kiran ku daga nan Maraban Yanya.
Yawa, to ci gaba da bayani.
Eh, muna kira ga gwamnati da ta kula game da buɗe yawan chemist da ake yi haka. Ba bisa ga ƙa'ida ba, sannan kuma kayan shaye-shaye misali yanzu Panadol Extra ma mun gano ana shan shi da yawa yana bada wani charge in ji masu shaye-shaye kun ta kula sannan kuma irin su Tramol irin su Retinol irin su Roche da dai shauransu hatta kayan da ake yin faci da shi irin su shadisho din nan ya kamata gwamnati ta sa ido a kansu sannan kuma a zaburar da matasa a wayar musu da kai
to mun gode
yau ne kiran na farko da na same ku
to mun gode sosai mun gode muna ma wato marhaba to ga wani malami akan layi wake kan layi to shikenan ma da alamar wato lokaci ya wannan to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudumawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu har kullum to ga shiri na gaba
labaran wasanni
jama'a muna fatan mun same ku kallau a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai share fage da wasan da aka yi jiya Lahadi tsakanin Barcelona da kuma Real Madrid wanda duk da cewa su Barcelona sun yi wasanni da ƴan ƙwallo guda 10 ƙarshen ta an tashi a kunnin doki ne na ci 2-2 kuma a wannan wasan din har yanzu da yi su zakarun na La Liga suna ci gaba da zama kungiyar da babu wanda ya shanta a bayan wasanni 35 da suka yi a cikin wasan na jiya Cristiano Ronaldo ya saka ƙwallonsa ta tara a wasan gasar La Liga kuma ta 18 a gasar Clasico amma dai ya ji ciwo saboda haka dole sai da aka dauko mako a sashiyo ya mai gurbin sa a wasan kashe da yayi a dandalin su kuma filin wasan su na cikin gida na Emirates Arsene Wenger manajan kungiyar kwallon kafa na Arsenal ya yi bankwana da magoya bayan sa bayan ya share shekaru 22 yana jagorancin wannan kungiya ta Arsenal to sai dai wannan wasan na jiya ya masa dadi domin ya karkare da gagarumin nasarar cibiyar da babu akan kungiyar kwallon kafa ta Bali a wannan wasan da suka yi Mujallar Sport 24 ta rawaito cewa magoya bayan Arsenal da yawa sun saka jajiran riguna da aka rubuta mun gode Arsenal a kansu yayin da su kansu kungiyoyin duka guda biyu da aka yi wasa da su wato da ita Arsenal din da Burnley din suka yi faritin girmamawa shi wanga din kafin a fara wasa a cikin wannan filin wasa da ke daukar mutane kamar 60,000 ita ma nahiyar Afirka ta fito tana ta jinjinawa wannan gogaggen manaja wato Arsene Wenger din musamman suna gode mishi saboda cewa ya bude wa ƴan Afirka da dama kofar shiga su yi wasa a duniya ta san su cikin su har da Nwankwo Kanu na Nigeria da kuma Emmanuel Adebayo na kasar Togo shi dai wanga dan shekaru 68 zaifuwa ya ciwa Arsenal kofofin Premier League har guda 3 da kuma na FA Cup guda 7 sai dai ku a kwanan nan inda aka fitar na ana ta kira akan cewa sai ya sauka daga kan kujerar tashi saboda yanzu shekaru 14 kenan lamar da Arsenal ta ci kofin Premier League sannan kuma har tana fuskantar kalubala na watakila a fitar da ita daga gasar Champions League wato ta zakarun Turai a karo na biyu biye da juna a cewar mujallar All Africa da yake mutuba magana Premier League ya kamata mu ga muku halin da ake ciki a fannin maki-maki ko kuma akan allon maki-maki na Premier League din inda har yanzu Manchester City ya cike take jagoranci da maki 94 bayan ta ce Manchester United da Liverpool wanda suka zo matsayi na 2 da na 3 Spurs da Chelsea da Arsenal su ne a matsayi na 4 da na 5 da na 6 akan allon na Premier League jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai mun gan ku wata litinin Allah kan mu mun ba ku lafiya
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a lokacin tafiyar shi ta kwanan nan zuwa yankin gabas ta tsakiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fayyace cewa maganar tsaron kasar Saudi Arabia babban muhimmin abu ne a wurin Amurka. Babban damuwa a cikin batun tsaron ita ce Iran, kasar da ke kawo ta da zaune tsaye ta hanyar goyen baya ga kungiyoyin ta'addanci. Iran, a cewar Mr. Pompeo, ita ce kasar da ta fi tallafawa ayyukan ta'addanci a duk duniya. Kuma Amurka ba za ta kyale ta har ta mallaki makamin nukiliya ba. A Yemen, Iran na ci gaba da marawa ƴan tawayen kungiyar Houthi da kuma samar musu kudaden sayan makamai da horar da su, wanda ya sabawa dokokin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Mayakan kungiyar Houthi na ci gaba da harba makamai masu linzami zuwa ga Saudi Arabia, inda suke auna harkokin sufurin jiragen ruwa da kuma yin barazana ga al'ummar Saudiya. A yayin da Amurka za ta ci gaba da tallafawa Saudi Arabia wajen inganta harkokinta na tsaro da kuma mara mata baya wajen yancinta na tsara iyakokin kasarta, sulhuntawar siyasa ita ce kadai hanyar da za a samar da zaman lafiya mai dorewa a Yemen. Akan haka ne kasashe na Amurka da Saudiya suka yanke shawarar cewa za su goyo bayan kokarin da sabon jakadan Majalisar Dinkin Duniya ke yi na karfafa sulhun siyasa da zai kawo ƙarshen yakin basasa. Matsalolin siyasa da harkokin tsaro da rikici da haifar da tabarbarewa ayyukan jin kai duk sun samu matsala a Yemen sanadiyar kungiyar Al-Qaida da ISIS a yankin kasashen Larabawa. Idan waɗannan kungiyoyin suka samu gindin zama, ita kanta Amurka za ta fuskanci barazana. Yana da muhimmancin cewa kasashe mafi rinjaye musulmai su yi jagorancin duk wani yunkuri da za a yi don yaki da ta'addanci a fadin duniya. Amurka ta shirya tsayawa da Saudi Arabia domin su cimma burin su akan tsaro, a cewar Mr. Pompeo. Kuma kamar yadda shugaba Trump ya ce, kasashen gabas ta tsakiya ba za su zauna suna jiran sai Amurka ta yi amfani da ƙarfinta ba wajen raba su da ta'addanci. Kasashen musulmai dole su dauki wannan nauyin akan su idan har muna son samun nasarar mu kusar da ayyukan ta'addanci, a cewar Secretary Pompeo. Dole duka mu fuskanci akidoji masu matsanancin ra'ayin Islama da kungiyoyi da ke samun ƙarfin gwiwa daga wurin su, kuma wannan na nufin dole ne mu hada hannu don kare kashe-kashen da ake yi wa kansu musulmai mai bayin Allah da cin zarafin mata kuma da kisan gillar Kiristoci. Amurka tana matukar marawa Saudi Arabia baya akan ajandarta ta shekara ta 2030 da baiwa mata sukunin daukaka darajar rayuwarsu. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To ga shirmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a takaice.
Hare-haren ta'addanci sun yi sanadiyar mutuwar sojojin Afghanistan 252 a satin da ya gabata, tare da raunana mutane 400. Ministocin cikin gida da na tsaron Afghanistan tare da shugaban hukumar leken asiri ne suka bayar da wannan sanarwar a yau Litinin, yayin da suke baiwa Majalisar Dokokin Ƙasar bayani kan tabarbarewar tsaro a Afghanistan tunda kungiyar Taliban ta kaddamar da kakar hare-haren bazarar wannan shekarar makonni biyu da suka gabata. Wannan dai shine karo na farko cikin watanni da dama da jami'ai suka rawaito harin da ya shafi sojojin Afghanistan din. Sakataren harkokin wajen Burtaniya na kokarin kamun kafa wajen gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump domin Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 wacce aka kulla tsakanin Iran da manyan kasashen duniya kan tsagaita ayyukan nukiliyar ta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata. Johnson ya tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, kuma daga baya zai yi magana da mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence da mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton. Kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata arangama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen Gwaska a arewa maso yammacin Najeriya. Ɗaya daga cikin 'yan kungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce 'yan bindigar sun harbi yara kuma sun kona gidaje.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku jiyo sa abokan aikin namu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma
Hafsat Bello ɗan mai soro
da Daniel Brown wanda ya bada umarni da injinin mu na wannan lokacin, wato Malam Suleiman Altarwali, ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma gobe.